أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أكبرت من سادوا أو أن مسلاتي نتابع البركة dan ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam wallafawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yau muna tara ga watan 8 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1442 yau kuma shine darasinmu na 44 a cikin wannan littafin mun tsaya a cikin littafi wanda yake mana bayani akan azumi hadisi na 190 hadisi 180 إن شاء الله ما ليك تيوى أن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أهلكت فقال ما أهلكك أو ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية عصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل؟ قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك الحرة الأرض تركبها حجارة سود wannan hadisi idan muka duba zan mu gani Imam Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabu sawm babun idza jaa fi ramadan wa lam yakul lahu shay'un fatasaddaqa alayhi falyukaffir babi wanda yazo yake bayani akan idan mutun ya sadu da iyallan shi lokacin da ake cikin watan ramadan aka mi aka bashi wani abu ne yi sadaka duk da yake kafara to yayi kafara yana iyawa ya ci wannan abun juz'i na uku shahi na 32 hadisi mai lamba ta 1936 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabu siyam babu taglizu tahrimul jima'i fi nahari ramadan babu wanda yake mana bayani akan gallazawa ta haramci wurin yin jima'i a tsakar watan ramadan lokacin da mutum ya dauki azumi ya yi kusanci iyallan shi ya yi jima'i tare da su juz'i na uku shahi na 138 hadisi mai lamba ta 1111 hadisi ne wanda aka same shi daga Abi Huraira yadda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da muka kasance muna zaune a wurin manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi iz ja'ahu rajul sai wani mutum yazo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah halaktu ai na rigaye na hallaka faqala sai manzon Allah yake ce ma ahlakaka miye ya halakar da kai ko kuma a wata riwaya yace malaka menene ya faru da kai qala sai yake cewa waqatu ala imraati wa ana sa'im
na abukawo matata alhalin ina mai azumi. Wannan riwaya Abu Hurairah da ya kawo ta, ya da zan mu samu ansir bayo wanda suke tabbatar mana wannan mutumin wanda ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne. Shine ake kiran shi Salma bin Sahr al-Bayadi, wannan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya zo wurin manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, yana mai tsananin tsoro akan abin da ya aikata, abu ne wanda bai dace ba aikata shi ba a cikin watan Ramadan ba. Kasancewa mun yi bayani menene azumi, shi azumi ana daukan shine mutun ya kame da ci da sha da dukkan wa'ansu abubuwa wanda suke da dangantaka da sha'awa, daga ketawa al-fitr har zuwa faduwar rana. Shi ya san da wannan ma'anar ta azumi. A lokacin da ya aikata wannan abin sai ya zo wurin manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, yana mai tsananin tsoro kuma yana mai tabbatar wa manzon Allah lalle ya halaka akan abin da ya aikata. A lokacin nan saboda kyautawan zato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa he bai dauki abin ba akan wani abu wanda yake mai yauni akan shi. Mu zan mu diba mu gani irin maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa wannan bawa, yayi wa wannan sahabin. A cikin wata riwaya yake cewa asabtu ahli fi ramadan, ai na sadi da iyallaina a cikin watan ramadan. Ga amsar da manzon Allah zai ba shi, yake cewa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa hal tajidu raqabatan tu'tiqaha, to tunda ka aikata wannan laifin shin zaka samu wata baiwa ka yantar da ita, shine wannan hukuncin ka ga abinda ka aikata. Kenan kafara abinda ka aikata shi shine shin za a samu wata baiwa wadda zaka yantar da ita. Qala la, yace a'a manzon Allah, ai banda da ai baiwa da zan yi yantar da ita. Qala, sai manzon Allah yace mi fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, shin kana iyawa ka azumci azumin wata biyu a jere ba tare da an yanke ba kai azumin kwana 60? Yake cewa qala la, sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ai banna iya yin azumin wata biyu a jere. Nan idan muka diba zan mu gani nan kasancewar irin yanayin da yake ciki, bayyana inci bayyana karhin da zai iya sayan baiwa ko kuma ya mallaki wata baiwa wadda zai yantar da ita. Sannan na biyu aka tambaye shi shin kana iyawa ka ciyar da mu da afwan, kana iyawa kai azumin wata biyu. A lokacin da yake cewa manzo Allah, to wanda ya gaza kame kansa azumin kwana 30 ya afkawa iyallan shi, ina shi ina azumin wata biyu a jere? Yake cewa ai wannan abun ai manzo Allah ba ma hira shi ma bana iya ba. A lokacin nan kuma manzo Allah ya sake tambaye shi, yake cewa fa hal tajidu it'ama 60 miskina, shin zaka iya samun abincin mutum 60 miskini 60 ga ciyar da su? Yake cewa qala la, yake cewa manzo Allah ai bana da ita. Wannan talauci ya kai talauci, an baka zabi an ce maka to na harko yantar da baiwa, yace a'a ba ya iya ba azumin wata biyu. Yace to shi azumin kwana 30 din ma ya gaza rike kanshi ya abka mai iyallan shi, to ina to aka ce mai sai ya azumin wata biyu? Aka ce mai to tunda to bar asal ko to kasa kasa, shin kana da abin da zaka ciyar da miskini 60? Yace a'a ba shi da abin da zai ciyar da miskini 60. A lokacin nan fasakata annabiyyu sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai, wannan shine hukuncin wanda ya abkawa iyallan shi a cikin azumi. Ga shi nan sawa'ul imma ya siya ya yanta baiwa ko kuma ya azumin wata biyu wanda suke jere ko kuma ya ciyar da miskini sadda. To hukunci ya kare, to yanzu to manzo Allah ana jiran manzo Allah ya kawo wani sabon hukunci. Shine nan Abu Hurairah yace daga manzo Allah lokacin da yace manzo Allah baya da karhin duka wannan abubuwan da ya zana, a lokacin nan yayi shiru manzo Allah. Fa bainama nahnu ala zalik, yayin da muka kasance a haka kowa yayi shiru manzo Allah yayi shiru, yace iz utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'iraqin fihi tamr, sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani sanwo a cikin sanwon da kai da biyu. Wanne wa'ansu riwayoyi suna bayani ko kuma malamai suna cewa a'a ai sanwon da aka kawo aka an samu da biyu wanda ya kai sa'i guda 15 a cikin shi. Kina idan muka dauka sa'i 15 yana bada muddu nawa? Muddu 60 kenan. Kenan kowanne miskini zai ci muddu nawa? Muddu daya. Kenan shine yake cewa kenan idan muka diba zan mu gani wasu riwayoyi suna tabbatar wannan a abinda aka kawo da riwaya gaskiya tana da rauni sosai akan sa'i guda 15 ne aka kawo manzon Allah a cikin wannan safa. Mu dai mu dauka mu ce a an kawo manzon Allah wani sanmu cike da dabiru, aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dabina, da yake cewa aina sa'i
a wata riwaya malai yake cewa wal iraqu al miktal abinda ake ce mai al iraq shine al miktal dukan su ma'anar su daya shine zan mu dauka wani sanhu ko wani burgani wanda ake zuba abinci mu dai a yarin mu na Hausa abinda ake zuba kayan gona a cikin shi shine sanhu ainan da sanhu ne aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dabina qala sai yake cewa aina sa'ilu ina mi tambayar nan yake wanda yazo ya kawo kanshi yake tambaya akan hukuncin abinda ya aiwatar a cikin watan ramadan qala ana sai yace manzo Allah ai gane nan qala sai manzo Allah yace khudh hadha fatasaddaq bihi dauki wannan abun da aka kawo mini ka tahi kai sadaka da shi kasancewar idan muka diba zan mu gani ai aslan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan shi ba sa cin sadaka sai dai kyauta kenan wannan abun da aka kawo manzo Allah kyauta ce aka kawo mai shi ko manzo Allah sai yi kyauta da shi wannan sahabin diddan ya tahi yayi sadaka da shi kenan gashi nan ka rasa wannan kenan wannan dai ciyarwa to ga abincin nan dauka ka tahi ka ciyar da shi a lokacin nan yake cewa faqala sai yake cewa a a'la afqara minni ya rasulullah shin zan nema ne in ciyar da wannan abincin da ka bani ga mutumin da ya hini talauci yake tambayan manzo Allah sai a lokacin ne sai yake cewa manzo Allah fa wallahi na rantsi ga ubangiji ma baina labataiha ai tsankanin wannan girshikin duwatsunan nan guda biyu idan muka diba zan ma garin Madina da kai duwatsuna guda biyu wanda suka sanya ta tsaka yake cewa to tsankanin wannan duwatsunan guda biyu ya'ani al-harratayn wannan bakin duwatsuna wanda suke tsankanin Madina yace ahlu baitin afqara min ahli baiti babu wanda suka kai yallan gidana talauci a cikin wannan tsankanin idan ka diba dukkan gidajen garin Madina babu wanda suka kai talauci kiranto in aka ce in samu wanda yi da talauci kuma an bani aiki kenan me za ai a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadhika sai yayi dariya hatta badat aniyabahu har sai da hakoran shi suka bayyana tsantsananin dariya sun makala sai yace ata'imhu ahlaka ka ciyar da iyallanka da wannan abincin kenan wannan hadisin idan muka diba yana mana bayani ne akan hukuncin wanda ya yi ganganci ya abkawa iyallan shi a watan ramadan kuma idan muka diba zan magani lalle da kai tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka diba wannan hadisin zan magani sosai malumai sun ƙara wa juna sani akan wannan hadisin idan muka diba zan magani lalle da kai wajibcin kaffara akan duk wanda ya karya azumin shi da bangaren jima'i da kankan yayi jima'i ya karya azumin shi to hakika malumai sun yi ittifaki akan babu komi akan shi illa kaffara suke cewa kuma kaffarar da za ya yi ita ce wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata imma ya kasance yantar da baiwa ko kuma azumi wata kwana 30 a jere ko kuma ya kasance mutum ya ciyar da miskini 70 kuma malumai sun ƙara wa juna sani akan shin wannan abubuwan da aka zado zabe mutum za ya yi ya ce a'a ni bari in zaba wannan karin kurun bari tunda na aikata kaza hukunci na a cikin wannan ukun ne zaba zan yi aiwatar da daya ko kuma in bin sabon tamba in yi wannan in ba na iya wannan ba in yi wannan kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma Salma zabi anan malumai suke cewa idan muka diba zan muga Imam Malik da Imam Ahmad daga cikin riwayoyin shi sun tafi akan a'a akan wannan mas'alar mutun zabi zai yi ya zaba wanne yahi dacewa da shi sai ya aiwatar sun kawo hujja akan hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi hadisin Abu Huraira yake cewa lalle wani mutun ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a watan Ramadan manzo Allah sai manzo Allah yake umurta shi da alaihin da yayi abinda zai yi shine ya enter da baiwa ko kuma ya azumin wata guda biyu ko kuma ya ciyar da miskini nan sai ya kawo lafazin au it'am au an yukaffira bi'atiq raqba au it'am siyam shahrayn au it'am 60 miskina kenan nan mutun yana da zabi au nan ta takhayyur ce kana da zabi ko ka ciyar ko kuma ka enter ko kuma ka yi azumin wata biyu kenan suka ce a nan hadisi idan muka diba hadisi yana wajabtar mana da zabi kenan duk wanda ya samu kanshi a cikin kafaran nan yana da damar ya zaba wanda yake so yayi sai dai kuma jumhurin malamai sun tayi da Imam Shafi'i da Abu Hanifa da ɗaya daga cikin riwaya Imam Ahmad bin Hanbal da Sauri da Auza'i sun tayi akan a'a wannan abin da manzo Allah ya zano wajibi ne a rattaba su a yi su a jere kenan zaka nema ka entar da baiwa
in baka da baiwa baka da karhin ka sai baiwa to zaka nema kai azumin wata biyu in baka da karhin kai azumin wata biyu to zaka ciyar da miskini 30 kenan shi a jere za a yi kuma shine fada mafi rinjaye ta malamai kenan baka da damar ka ci a wa kaza za ka zaba sai dai ka jera tas in baka iya kaza kai kaza kamar yanda hadisin ya tabbatar mana kuma su ma sun kawo hujja da wannan hadisin da muka karanta hadisin Salma bin Sahar al-Bayadi wanda manzon Allah ya bashi dama a in baka samu baka za baka za za kai in baka samu baka za ba kuma kaza za kai kenan wannan shine karawa juna sani da malamai suka yi wa kansu sannan kuma malamai sun yi bayani sun karawa juna sani akan shin idan mutun ya nema ya rasa wannan abubuwan guda uku da aka zana ya nema ya aiwatar da ɗaya daga cikin su kasancewar bashi da halin ya aiwatar bai yi ba ya ne ne masalar shi take shin ita kafara tana sabka akan shi ko kuma tana nan akan shi idan muka diba zan mu gani mashhur a cikin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal ga ɗaya daga cikin hadai Imam Shafi'i sun tayi akan a'a duk wanda bashi da karhin ya aikata to hakika zai yi kokarin ya sanar da wannan kafara kamar yanda suka yi bayani suke cewa saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar wannan mutumin an kawo abu kuma ya bashi ya ce ya tafi ya ciyar da iyalan shi da abin da ace tilasa he ya aikata da wannan abincin da ba bashi damar ba ya ciyar da shi da iyalan shi ba sai jamhurin malamai su kuma sun ce aka a'a wannan koda ya kasance mutum yana cikin mawuyacin hali hakika wannan kafara batta sabka akan shi saboda hadisin da nan hadisin da muka karanta na wannan wa hadisa Abu Huraira wanda Salma bin Sahar yazo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai idan muka diba zan mu gani jamhurin malamai zan mu gani fada mafi rinjaye lalle wannan kafara za ta sauka akan shi saboda dalilai wanda suke la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah baya dorawa rai sai abinda take iyawa kenan idan rai idan ba ta iyawa hakika wannan al'amarin ya sauka da kanta ina wannan shine fada mafi rinjaye dai da kasancewar malamai sun tayi akan a'a idan ya kasance mutun ne za ai kafara sai bashi da karhin da zai yi kafara sai wani ya dauki dukiyar ya bada na kafara to yana da intin ya ci wannan dukiya amma dai in shine ya hudda daga dukiyar shi duk yayi kafara bashi da intin yayi kafara akan shi jamhurin malamai suka ce a lalle kafarar nan batta sauka akan shi saboda ai shi wannan Salma da aka bashi abin nan ce me aka yi ba shi ya bada ba daga cikin dukiyar shi aka hudda ba shi dauka akai aka bashi sai sanya aka bashi daman ya tahiyyaci wannan ittifakin malamai ne akan duk lokacin da mutum ya aka bashi kudin yin kafara hakika yana iyawa ya ci wannan kudin wallahu ta'ala a'lam kenan idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai kwanciya ko saduwa da iyallai a cikin watan Ramadan yana daga cikin abubuwa masu halakarwa saboda wannan mutumin da yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar wa manzon Allah lalle ya halaka ko manzon Allah ya tabbatar da shi akan lalle halaka ce bai ce me ba a'a wani baka halaka ba kenan zan mu gane lalle saduwa da iyallai ko zuwa iyallai a lokacin watan Ramadan yana ɗaya daga cikin abubuwa masu halakarwa kuma lalle wanda ya abkawa iyallan shi a cikin watan Ramadan hakika abin da yake kan shi shine kafara kuma wannan kafara zai yi su ne a jere imma ya yantar da baiwa idan bai samu baiwa ba yayi azumin wata guda biyu a jere idan bashi da ikon yayi azumin wata biyu a jere ya ciyar da miskini 60 kuma idan muka diba zan mu gani lalle da kai halaccin yin kafara wani yana iya baiwa wani yayi kafara kamar mutum ba sai ya hudu daga cikin dukiyar shi ba wani yana iya bashi duk dan ya kasance kafara ce a gare shi kuma idan muka diba nan duk da kasancewar manzon Allah bai mana bayani ba akan wata irin baiwa za a enter ya kasance mai imani ce ko kuma kahura ce nan idan muka diba zan mu gani jamhurin malamai sun tayi aka a'a idan za a enter baiwa ana enter da musulma ce mai mummuna ba wai kahura ba duk da kasancewa Abu Hanifa ya tayi akan a'a ko mummuna ko kahura duk wanda mutum ya enter hakika ta wadatar shi kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle zan mu gane kyakkyawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin yazo yana ikrarin da ya halaka amma dai manzon Allah bai mai ba wata magana ba wanda zata sanya ya tunzura ba yazo a cikin tsoro manzon Allah ya dan kwantar mai da hankalin shi
kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka daga abin da yake hannun shi ya bashi dan yayi kafara. Kuma idan muka diba zan mu gani lalle duk wanda ya aikata wani kuskure a cikin al'umma ya kawo kanshi yana mai tabbatar da laifin da ya aikata, hakika bai kamata ba a kyare shi ko kuma a muzanta shi ko kuma a mai magana na gobe idan ya yi irin wannan laifin ko kuma wani idan ya gani ya ce a ba na zo ba, idan na zo wurin su na ce musu ga abin da na aikata dai dan in samu halli akan in samu solution akan wannan laifin nawa za su muzanta ni. Kenan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallashin shi yayi kuma ya neman mai solution akan laifin da ya aikata. Wallahu ta'ala a'lam. Kina idan muka diba wannan shine karshen babi na wannan kitabu Sawm Hadisai wanda suke mana bayani akan abubuwa da suke karya azumi a watan Ramadana. Kina idan muka diba zan mu gani nassi na ijma'in malamai sun ce akan ci da sha da jima'i dukkan su suna karya azumi, kuma haka nassi na shari'a ya tabbatar mana lalle mace mai jinin haida ita ma batta da ikon ta yi azumin watan Ramadana sai dai ita tana rama abinda ta sha na daga azumin watan Ramadana. Sai babi na gaba da kasancewar da akwai wa'ansu abubuwa wanda muke daukan su mafi yawa yau da gobe muna aikata su, amma dai wani sa'in zan mu ce a idan mutum ya aikata kaza hakika azumin shi ya karye, kamar yin amai da gangam, duk wanda ya amai da gangam hakika azumin shi ya karye, amma dai idan ya kasance ba da gangam bane ba azumin mutum yana nan. Kamar misalin mutumin da ya yi muhulki lokacin da rana lokacin da yana dauke da azumi shi ma wannan abun ba daga san ran shi bane ba, shi ma azumin shi yana da kamar wanda ya tuni ya sha daga ya sha hakika yana bi mantuwa akan haka. Kamar su yin kaho shi ma yana daga cikin abubuwan duka da suke karya azumi, duk da kasancewar mas'alar kaho mas'ala ce wanda malamai suka yi sabani sosai a kanta, amma dai hada mafi rinjaye shine idan aka yi shi hakika ya karya azumi, duk da kasancewar da akwai hadisi wanda suke kawowa suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho yana mai ihrami kuma yana mai azumi. Hadisi ne wanda yake dhaifi, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho yana mai ihrami amma dai ba a samu ba yayi ba yana mai azumi ba. Haka kuma kamar su aswaki ba sa daga cikin abubuwan da suke karya azumi, duk da kasancewar wa'ansu malamai sun ta yi akan karhancin yin aswaki bayan gushewa bayan zawali bayan rana ta gushe ta kai tsaka ta karkata, su ma malamai suna cewa an karhanta yin aswaki a wannan lokacin. Sun kawo dalilan suka ce a mutum yana iya jin ɗanɗanon, kuma an ce lalle iskar da take huta daga mai bakin mai azumi kamar iska almiski ce kenan, kada ya gusar da ita saboda ya samu ladan da yake ciki shi san ya suka karhanta, amma dai duka wannan idan mutum ya aikata babu wani abu a kan shi. Sai babi na gaba malai yake cewa babu saumi fi safar, babi wanda yake mana bayani akan yin azumi lokacin da ake cikin bulaguro, lokacin da mutum ya dauki harama bulaguro to hakika ya ne hukuncin shi yayi azumi ko kuma aji ko kuma dauka azumin shi zai ko kuma aji azumin shi zai yi. Idan muka diba zan mu gani lalle wannan shari'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da ita shari'a ce wanda kullun take tahiyya da sauki, kamar yanda ubangiji yake cewa a cikin suratul hajj wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, hakika ubangiji bai sanya muku wani kumci ba wani kangi a cikin wannan addinin naku ba. Kuma can a cikin baqara yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, hakika ubangiji ko kullun sauki yake neman muku baya neman muku tsanani. Kinan kasance war haka idan muka diba shi bulaguro yana daga cikin wani nau'i na daga azaba, gashi nan kahuta da kai wata mashakka da kai wata wahala da take kumshi a cikin bulaguro shi sanya ubangiji ya neman mana rangwame ya sanya mana rangwame duk lokacin da muka samu kanmu a cikin bulaguro hakika muna iya mu aje azumin mu. Kuma haka faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, duk wanda ya kasance a cikin rishin lafiya a yanayin rishin lafiya ko kuma a cikin bulaguro hakika an bashi damar ya sha azumin shi zuwa wa'ansu kwanaki kuma ya rama su, wannan shine saukin da ubangiji ya sanya mana. Kenan shine rangwame, shi kuma rangwame abu ne wanda ubangiji ya shar'anta shi wanda yake sabanin al'azima al al'azima shi shine abin da ubangiji ya riga ya farlanta mana shi a tantan dama haka ubangiji ya sanya mana shi ba bai yiwa a samu canji akan wannan al'amarin sai dai idan mun shiga wani yanayi shi shine na rangwame idan an samu rangwame sai a canza shi kamar misalin sallah guda hudu wanda aka wajabta mana a cikin gida lokacin da muka kasance muna zaune a cikin gida wannan shi shine ake kira shi al'azima rangwame kuma idan aka samu kamar misalin bulaguro yana iya sanyawa sallar nan guda hudu ta kasance mun samu rangwame ta koma mana raka'a guda biyu wannan shine ake kira shi ar-rukhsa kenan kasancewar wannan rangwamen wannan yanayin da muke ciki na daga wahala shi sanya ubangiji ya bamu damar sallolinmu mu yanke su daga kasancewar su hudu mu maido su biyu azumi idan ya kasance muna cikin watan shi mu yanke shi mu ajiye shi har lokacin da muka samu muka dawo bayan watan ramadan sai mu raba shi wannan duka sauki ne daga shari'ar daga wannan shari'ar ta addinin musulunci wallahi yake cewa alhadisul hadi wa samanun ba'da al-mi'a hadisi na 181 yake cewa na Aisha radhiyallahu anha anna Hamza bin Amr al-Aslami qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam asumu bis-safari wa kana kaseer as-siyam qala in shi'ta fasum wa in shi'ta fa'ftir wannan hadisi Imam al-Bukhari ya wutar da shi a cikin kitab as-sawm babu as-sawm fi as-safari wal-iftar babu wanda yake bayani yin azumi a lokacin da ake cikin bulaguro kuma da karya azumi ko kuma da rashin dauka azumi a lokacin da ake cikin bulaguro juz'i na uku shahi na 33 hadisi mai lamba ta 1943 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitab as-siyam babu takhayyur fi as-sawm wal-iftar fi as-sawm babu wanda yake mana bayani akan zabi da mai azumi yake da na ya ci ko kuma ya dauki azumi lokacin da yake cikin bulaguro juz'i na uku shahi na 144 hadisi mai lamba ta 1121 hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa anna Hamza bin Amr al-Aslami lalle Hamza dan Amr al-Aslami qala lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama ya hudiyo manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi a asumu fi safari shin zan yi azumi a lokacin da nake cikin bulaguro wa kana kaseer as-siyam shi kuma wannan Hamza bin Amr al-Aslami ya kasance mutum ne mai yawaita azumi mutum ne wanda ya saba yake kokarin yin azumi duk lokacin da yake zamna tsawon a cikin gida ko kuma a waje kuma yana son ya aikata alheri a lokacin da yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to gashi nan bulaguro ya kama shi azumin zai ko kuma aje azumin zai yi manzo Allah yake ce mai in shi'ta fasum in kaga dama kai azumi wa in shi'ta fa'fdir in kaga dama kuma ka karya azuminka kai bulaguranka alhalin a lokacin da ka kai bulaguranka kana mai aje azumi kenan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zabi ne ya bashi na in ya ga dama yayi in ya ga dama kuma ya karya azumin shi lokacin da ya samu kanshi a cikin bulaguro abinda zan iya dauka kalkashin wannan hadisin lalle da kai rangome ga mai azumi ya karya azumin shi a lokacin da yake cikin bulaguro saboda idan muka dauka mazanna muna zatan lalle dukkan bulaguro da kai nau'i na daga tsanani na daga wahala a cikin shi kenan shi sai ya ake so mutum ya dauki rukhsa ya dauki rangome idan yana ganin lalle zai sha wahala a cikin wannan bulaguran nashi kuma idan muka diba zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bai wa Hamza zabi na yayi azumi ko kuma ya karya azumin shi lokacin da ya samu kanshi a cikin bulaguro wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 182 yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falam ya'ibu as-sa'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sa'im yake cewa wannan hadisi idan muka diba zan muga Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin kitabus sawm babu lam ya'ib ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama ba'dhum ba'dan fi as-sawmi wal-iftari babu wanda yake mana bayani akan lalle sahabban manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi bassa aibanta ɗan uwansa sahabbai ga wanda ya bai dauki azumi kuma da wanda bai dauki azumi ba a cikin watan Ramadan idan muka diba juz'i na uku shahi na 34 hadisi mai lamba ta 1947 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabu siyam babu jawazul jawazul fitri babu jawazu al-fitr fi shahri ramadan lil musafir babu wanda yake mana bayani akan halaccin karya azumi ko kin daukar azumi ga mai bulaguro a cikin watan Ramadan juz'i na uku shahi na 142 hadisi mai lamba ta 1116 hadisi ne wanda aka samu shi daga Anas dan Malik khadimin manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kunna nusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna bulaguro tare da manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi falam ya'ibu sa'imu alal a cikin ba wani wanda yake aibanta mai azumi ga wanda kuma bai azumi kenan masu azumi ba sa aibanta wanda suka wanda suka karya wanda ba su dauki azumi ba haka su ma wanda suka dauki azumi ba sa aibanta wanda ba su dauki azumi ba yake cewa walil muftir ala sa'im ko kuma wanda bai dauki azumi ba ya aibanta wanda yake azumi kenan dukkan su kowa yana girmama kowa ka dauka alhamdulillahi baka dauka ba alhamdulillahi kenan menene sabon manzo Allah suke gani duk lokacin da mutun ya dauki azumi lalle mutun ne wanda yake da ƙarfi yake da ya jajircewa akan lalle yana iya daukan wannan tsananin bulaguran wannan da yake ciki kuma idan ya aikata haka ya aikata abu mai kyau kuma haka su kuma wanda ba su dauki azumi ba suna ganin a'a mun hoda amma muna da rauni mun gani wannan tahiyyar da ake ciki da kai wahalalu a cikin ta gaskiya ba mu ma iya daukar azumi ba kuma su ma sun aikata abu mai kyau saboda su an ba su rangwame sun dauki da sun dauka da rangwame sun yi aiki da rangwamen da aka ba su su kuma wa'incan sun gani suna iyawa kuma sun yi aiki da abinda yake wajibi akan su kasancewar a lokacin da mutun ya samu kanshi cikin bulaguro hakika wannan wajibin na azumi ya saraya da kanshi su suna ganin suna iyawa su yi tahammulin wannan wahalhalun sai suka dauka sun yi abu mai kyau su ma kuma wanda suke gani a bari mu dauka da rangwame kasancewa in muka dauki azumin nan ban mu iya kai shi su ma sun yi abu mai kyau kenan dukkan su kowanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan haka kasancewa asalin shi shine a karya azumi kada a dauki azumi a lokacin da aka samu kai a cikin bulaguro amma dai idan mutum idan yayi bashi da wani abu wanda za a zarge shi akan haka wallahu ta'ala adam sai kalkashin abubuwan da muke iya fahimta kalkashin wannan hadisin shine halaccin karya azumi ko kin dauka azumi ga wanda yake bulaguro kuma tabbatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi na sahabban shi akan wanda suka yi azumi kuma da wanda ba su yi azumi ba kenan wannan abin yana nuna mana lalle da kai mustahabi ne yin azumin ko kuma rashin yin shi idan kai ka dauki ruksa idan ko ba kai ba ka idan kai idan ko ba kai ba ka dauki azumin ka hakika kai abu kaga ka iya kuma kai abu wanda abu ne mai kyau wallahu ta'ala sai hadisi na gaba hadisi na 183 yake cewa an abid darda radiyallahu anhu qala kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi shahri ramadana fi harrin shadidin hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri وما فينا سائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabus sawm babun iza sama ayyaman min ramadan thumma safara babu wanda yake mana bayani idan mutun ya azumci kwanakin watan ramadan sannan bulaguro ya kama shi yayi bulaguro juz'i na 3 shahi na 34 hadisi mai lamba ta 1945 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabus sawm ba kitabut takhyiri fi sawm wal fitr fi fi safari babu wanda yake bayani akan zabi da mutun da gare shi akan ya dauki azumi ko ya ajje azumin shi lokacin da ya samu kanshi a cikin bulaguro juz'i na 3 shahi na 145 hadisi mai lamba ta 1122 hadisi ne wanda aka same shi daga Abid Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi shine Uwaimir bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko malumai suna sanya shi yana daga cikin tabaka na harko na daga masu rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ana kiran shi da hakimu hadhihi al-umma shine mai hikima na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamana a wani gari wanda ake ce mai Hims kuma ya mutu a garin Dimashq shekara ta 32 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi shahri ramadan mun huta ɗaya daga cikin bulaguran da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi mun huta da shi a cikin watan ramadan fi harrin shadidin a wani yanayi wanda yanayi ne wanda da kai zahi sosai hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har yace har sai da yakai ɗaya daga cikin waɗanda muka huta da su wannan bulaguran yana dora hannayen shi akan kan shi saboda tsananin zahi da ake yi yake cewa ma fina sa'ib a cikin mu dukkan mu wanda muka huta tare da manzon Allah wannan bulaguran yake cewa babu ɗaya wanda yake azumi a cikin mu illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sai dai manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance a cikin wannan bulaguran mai azumi yace wa Abdullah ibn Rawaha da babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ake kiran shi Abdullah ibn Rawaha Abdullah ibn Rawaha shine Sa'laba ibn Umr ibn Qais ibn Malik al-Khazraji al-Ansari al-Sha'iri al-Badri yayi daga cikin jikoki ne na Umr ibn Qais sha'ir wannan mawaki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shi ma Abdullah ibn Rawaha yana daga cikin manyan sha'irai masu mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan muka ce waka ba irin waka ba wanda za a zo da kidi da garmu ai ta bugawa mawaka wanda suke idan an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu na zango su meda shi da waka ko kuma ana nema a yaba manzon Allah su yaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waki waken ba irin waƙe ba wanda za a zo ana kawo ana sa kiɗi abinda aka sanya kiɗi shi shine ya koma harama amma dai dan in zo ina yabanka aka abinda yake gaskiya aka haka muna iya kiran shi waka yabo ne wannan kuma Abdullah ibn Rawaha ya halaci yakin Badar kuma da shi aka yi bai'atul Aqaba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi ne an ya muta a shekara ta 8 yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta wanda ake ce mai gazwatu Mu'ta a lokacin nan aka kashe shi kuma lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi ya kasance jagoran girdinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shi yake nuna mana Abdullah ibn Rawaha yana cikin manyan sahabban manzon Allah mai tsira da abincin Allah shi tabbata a gare shi a gazwatu Mu'ta an yi ta a shekara ta 8 kuma a wannan yakin Allah ya mai cikawa ya mutu yana shahidi idan muka diba as-siqati na Ibn Hibban juz'i na 3 shahi na 221 ya kawo dogon bayani na Abdullah ibn Rawaha kenan wannan hadisi idan muka diba zan mu gani Abdullah Abu Darda yana tabbatar mana lalle wannan azumi a cikin bulaguro yana daga cikin rangwame wanda da yawa daga cikin mutane suna daukan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tabbatar da su akan daukar rangwamen nan na yin azumi a lokacin da suke cikin bulaguro na watan Ramadan kenan an diba a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan su wanda suka huta bulaguron nan tare da manzo Allah babu wanda suka dauki azumi sai manzo Allah sai Abdullah ibn Rawaha sai hadisi na gaba hadisi na 184 yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad zullila alaihi faqala ma hadha qalu sa'imun qala laysa min albirri as-siyamu fi as-safari wa fi lafz li muslim alaikum bi rukhsati allati rakhasa Allahu lakum wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitab as-Sawm babun qaulin Nabi sallallahu alaihi wa sallama laysa min al-birri as-sawm fi as-safari babi wanda yake bayani baya daga cikin biyayya mutun ya dauki azumi a watan Ramadan lokacin da yake cikin bulaguro juz'i na 3 shahi na 34 hadisi mai lamba ta 1946 haka Imam Muslim shi ma ya hutar da shi a cikin Kitab as-Sawm babu jawazi as-sawm wal fitr fi shahri Ramadan babi wanda yake mana bayani akan halaccin kin yin azumi ko kuma daukan azumi a watan Ramadan juz'i na uku shahi na 142 hadisi mai lamba ta 1115 hadisi ne wanda aka same shi daga Jabir dan Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya kasance a cikin bulaguro fara'a zihaman sai ya ga wani taron jama'a azziham shi shine tunturudin mutane wa rajulan qabzulila alaihi kuma ga wani mutum nan a shimude an mai inuwa faqala sai yake cewa ma hada menene haka me ya samu wannan mutuma qalu sai suke cewa sa'imun wannan mutuma ai mai azumi ne to kuma an sani idan mutum idan yana azumi idan rana ta buge shi hakika makoshin shi yana bushewa yana shiga cikin magagi yana shiga cikin wahala to kasancewa wahalar da ya shiga har ya kai mutumin nan ya fada kasa an zo ana mai inuwa yake cewa manzo Allah sai da ya ga irin yanayin da wannan bawan Allah ya shiga albarkacin wannan azumin shi kuma an baka dama ka ajiye azuminka idan kaga baka iyawa he manzo Allah yake cewa laysa min albir baya daga cikin biyayya as-siyamu fi safari yin azumi lokacin da mutun ya samu kanshi a cikin bulaguro a watan Ramadan a wani lafazi na Imam Muslim yake cewa alaikum bi rukhsa na hore ku da daukan wannan rangwame allati rakhasa lakum wanda aka rangwanta muku a cikin watan Ramadan shi shine an rangwanta maka lokacin da ka samu kanka a cikin watan Ramadan hakika ka ajji azumi ka tahi cikin bulaguranka sai dai idan muka diba zan mu gani lalle bulaguran da ake tunanin shi a can da ba irin shi bane ba a wannan lokacin namu yanzu mutun zai samu kanshi bulaguro a cikin motan ma har da sanyi a lokacin ne yana da idan ya ga zai iya dauka azumin shi hakika yana iya dauka azumin shi kasancewar hadisin da muka karanta na baya suna tabbatar mana mutum idan yayi to hakiki bai suna tabbatar mana lalle manzo Allah ya tabbatar da sahabbai ga waɗanda suka dauki azumi kuma da wanda basu dauki azumi ba a lokacin da suka samu kansu a cikin bulaguro a cikin watan Ramadan kenan baya daga cikin biyayya mutum ya dauki azumi a lokacin da aka baka damar ka ajji azuminka lokacin da ka samu kanka cikin bulaguro a cikin watan Ramadan kasancewar wannan rangwame ne aka bada kenan bakka da a wakayi aka dauki wannan rangwamen kada ka azabtar da kanka akan abinda kana da damar ka ajiye shi inda an tilasta maka ne hakika wannan bayan da ka iya to hakika an baka rangwame ka dauka kai aiki da wannan rangwamen shi shine abu mai kyau idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai halaccin yin azumi lokacin da mutum yake cikin bulaguro kuma da kai halaccin daukan rangwame akan kin yin azumin lokacin kuma da mutum yake cikin bulaguro kenan kasancewar abin da yake kawo haka shi shine irin wahalar da mutun yake rankwantare wahalar da mutun yake gamuwa da ita lokacin da ya samu kanshi cikin bulaguro shi sanya aka bashi rangwame ya ajji azumin shi duk da kasancewar kalkashin haka zan mu gani da kai mas'ala wanda malamai suka kara wa junansu sani akan lokacin da mutun ya samu kanshi a cikin watan Ramadan kuma ya kasance bulaguran da yake cikin bulaguro ne mai tsanani idan muka diba zan mu gani malamai na can da daga cikin sai da kai kamar Imam Zuhri da Imam An-Nakhai sun ta yi akan lalle azumin watan Ramadan baya lalle wajibi ne ga mutun sai ya dauki wannan azumin kuma yana daga cikin riwaya Abdurrahman bin Auf da shi Abu Huraira da Abdullahi bin Umar da wa Dawud Zahiri sun ta yi akan a'a din daukan azumin ba baya daga cikin wajibi ne mutun sai ya dauki azumin kasancewa malaman jamhurin malamai sun maida musu banganin sa akan haka kasancewa su sun tahi akan lalle halacci ne mutun ya ajiye azumin shi kuma da mi suka dogara sun dogara da wannan hadisin da muka karanta kasancewa baya daga cikin biyayya mutun ya ajiye azumin shi ya ajiye azumi lokacin da yake cikin bulaguro Allah ta'ala a'lam mas'alar dai da suka yi sabani akan ta suka ƙara ma juna sani su sun ta yi akan a'a idan mutun ya ajiye azumin shi hakika baya mai gurbin wannan shanne kenan idan mutum idan ya wajibin shi ne lokacin da ya samu kanshi a cikin budaguro ya dauki azumi shi shine wanda zuhuri da nahai da wa'ansu daga cikin sahabbai Abdurrahman bin Auf da Abi Huraira da Ibn Umar suka tai aka a'a lalle wajibi ne mutum ko da ya samu kanshi a cikin budaguro hakika wajibi ne ya ajji azumi sai dai malamai jumhurin malamai Abu Hanifa Imam Ahmad Imam Malik da Imam Shafi'i sun tai aka a'a alaka ne kasancewar idan muka riba cikin bakara ummiyi yana cewa man kan fa shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duwan da ya samu kanshi a cikin a matsayin marar lahiya ko kuma a matsayin budaguro hakika ya ajji azumin nan ya rama shi a wa'ansu kwanaki kuma da hadisan da muka karanta na cikin babin nan laysa minal birr as-siyam fi safari lokacin kuma da hadisin Anas bin Malik wanda yake cewa babu wanda yake aibanta ɗaya daga cikin mu wanda ya dauki azumi da wanda bai dauki azumi ba kuma da hadisin Hamza al-Aslami wanda yake manzo Allah yake ce in ka ga dama ka ci azumi ka dauki azumin ka in ka ga dama ka sha ruwanka kuma da hadisin da Abu Dawud ya hutar da shi afwan hadisin da Muslim ya hutar da shi hadisin Jabir bin Abdullah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi suka huta lokacin amu fatahu makka lokacin da aka bude fatahu makka sai da suka kawo wani wuri wanda ake cewa kira'ul gamim a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kira yace a kawo mai wani kwano wani makayi da ruwa a ciki a gaban kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga wannan makayin ya sha da ya sha sai yake cewa aulaikal usat wanda suka dauki azumi lalle suna daga cikin mutane wanda suke sabawa addini suke sabawa addini yayi ta maimaita wannan magana kina akan shi suka kawo hujja lalle rangwame shi yayi mutum idan ya samu kanshi a cikin budaguro ya ajji azumin shi shi yayi kenan wannan fadar ta jumhurin malamai ta saba ma wancan fadar kuma ita ce wada mafi rinjaye kuma malamai sun si sabani akan mas'alar yin azumin da shan wanne ne yayi fadala mutum ya dauki azumin ko kuma ya ajji azumin wanne ne yayi fadala idan muka diba zan mu gani Abu Hanifa da Malik da Shafi'i sun tai akan a'a lalle mutum ya dauki azumi ga idan yana tunanin bulaguran da za yi ba ya janyo mai wata wanzuwar harubatu yahi kawai misalin yanzu yanayin da muke ciki idan mutum zai bulaguro yana yin shi ne bulaguro ne yake yi a cikin yalwa kina a wannan lokacin lalle yin azumin shi yayi akan kin yin azumin wannan magana ce ta Imam Abu Hanifa da Malik da Shafi sai dai Imam Ahmad bin Hanbal ya tafi akan a idan ya kasance koda bulaguron ba shi da wata wahala mutum ya ajje azumin shi yayi kenan shi yayi fadala kuma su ma sun kawo hujjojin su akan haka sai wani abin da malam bai kawo ba anan ba yayi shi bulaguron da ake cewa a wani bulaguro ne za a iya ajje azumi kasancewar mu dauka mu ce wannan kilo 50 ko kuma mil kaza shi zai bamu idan ya kai haka kamar yanda ake rangwame bangaren kasar na sallah lokacin da mutum yake iya kasar na sallah dan duka wannan abu ne wanda addini bai so ya haddade bai ce a wuri kaza idan ka kai shi ake kira shi bulaguro zan mu iya dauka mu ce yanda aka baka dama lokacin kasar duk wurin da za a iya kira shi wuri ne bulaguro hakika kana da damar ka aisha azumka misalin in daga nan zuwa muduk ana iya daukar shi bulaguro hakika kana da damar dukkan yinin ka aje azumin ka sha azumin ka haka duk wurin da zan yi kiran shi bulaguro hakika muna da incin mu aje azumin mu kamar yanda muke da incin duk wurin da zan yi kiran shi bulaguro mu yi kasaran sallah a wannan wurin kenan in daga nan zuwa murya muna iya daukar shi bulaguro kana iya aje azumin ka kuma kana iya yin kasaran sallah ka wannan shine faɗa mafi rinjaye ta malamai wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 185 yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fi safarin fama minna as-sa'imu wa ma minna al-muftiru qala fanazalna manzilan fi yawmin harin wa aktharna zillan sahibu al-kisa'i wa ma minna man yattaqi ash-shamsa bi yadihi fasaqata as-suwamu وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وأن حديث إمام البخاري هتر رشيئات كتاب الجهاد والسير باب فضل الخدمة في الغزو babu wanda yake baya mana bayani akan fadalai yin hidima lokacin da aka huta fajar yaki juz'i na 4 sharhi na 35 hadisi mai lamba ta 2890 haka shi ba Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabu siyam babu ajrul muftari fi sawmi idza tawalla al-amal al-amala yake cewa babu wanda yake mana bayani akan ladan wanda ya karya azumin shi lokacin da yake cikin wanda bai dauki azumi ba lokacin da ake cikin bulagoro idan ya dauki yawanin yi wa masu azumin ya ayyukan su juz'i na 3 sharhi na 143 hadisi mai lamba ta 1119 hadisi ne wanda aka samu shi daga Anas dan Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safar mun kasance a cikin bulaguro tare da manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi famin da sa'imu a cikin mu da kai waɗanda suka dauki azumi ko manzon Allah ya tabbatar da su akan azumin da suka dauka kuma wa minnal muftiru kuma a cikin mu da kai waɗanda ba su dauki azumi ba qala yake cewa fa nazalna manzilan fi yawmin harir sai muka sauka a wani masabaki a wani yini wanda da kai rana sosai da kai zafi sosai a wannan yinin wa aksaruna zillan yace kuma dukkan mu muna neman wurin da zamu samu inuwa yace a cikin mu sahibul kisa da kai waɗanda sun zo sun dauki shushu wannan din su jumu da su sun dora akan ince diddan su samu kansu a cikin su samu kansu a cikin iluwa yake cewa wa minna man yataqi shamsa biyadihi a cikin mu kuma da kai wanda suke kare rana da hannayen su kenan suna dukkan su da waɗanda suke azumin da wanda ba su azumin dukkan su kowa yana neman ya samu wata inuwa wanda zai inuwanci da ita yake cewa qala fasaqata suwara sai masu azumi sai suka zamana wa qamul muftiruna sai wanda ba su dauki azumi ba sai suka yi tsaye fadarabul abniya sai suka buga tantuna wuraren da zamu zamana a cikin sai suka buka dakuna wasaqur rikaba sai suka shayar da dabbobin mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa zahabal muftiruna al-yawma bil ajr ai wa inda su dauki azumi ba a yau sun kwashe dukkan ladan naku kina wannan shi yake nuna mana rashin daukar azumin yi wa masu azumin hidima yana baka ka samu ladan mai azumin kuma ga kanin kuma ka ci azumin ka sha azumin ka kuma ka samu ladan rangwamen da ka dauki da kai riko da shi kenan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tabbatar musu lalle waɗanda suka kwashe ladan su sune waɗanda suka sha su yi azumin su ba kenan wannan hadisi idan muka dauka zan mu gani yana karantar da mu halaccin kariya halaccin kin daukan azumi lokacin da mutun ya samu kanshi a cikin bulaguro saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su dukkan su biyin amma dai yana tabbatar da wanda yayi lada shi shine wanda bai dauki azumin ba kasancewar yayi wa masu azumin hidima kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai tausayin sahabbai da suke yi wa junan su kasancewar sun same su su ga su suna azumi kuma azumin nan ba ya iya ba su damar ba su zo a cuɗanya da su wurin ayyuka da za a yi na musulunci a lokacin nan su waɗanda ba su azumin suka ɗauki wannan ayyukan suka yi ta yi wa 'yan uwansu hidima kuma su kuma suka zamana suka sha banza a lokacin nan da aka tashi sai aka ce a'a ai ladan waɗanda ba su yi azumin ba su suka yi kwashe ladan nan kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya daga nan idan abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika